Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumal. Tare da babaya ko makiyar da sauran abokan aiki, muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 18 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku dabin da muke tafi da shi ga kanan labarai.
To Sarfilo a jiya Talata jama'a Amurka sun tabbatar da yin bukin dasa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga wanda za a yi a cikin watan Disamba. Duk da sanar da soke wannan bukin wani guda kafin jiya Talata. A jiya Talata ne kuma zababben shugaban Amurka Joe Biden ya gana da mashawartansa akan tsaron ƙasa, amma ba jami'an da ke asilin gwamnati ba, yayin da shugaba Donald Trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na Democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta White House. Majalisar Ɗinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun kota kwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a ƙasashe bakwai da ke kan hatsari.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya ya jagoranci taron koli na masu ruwa da tsaki kan tsaro a fadar gwamnati.
Wannan taro ya nuna da cewa lallai akwai bukata da ci kwararren matakai domin ganin cewa an kauce ma irin abubuwan da suka faru sati biyu da suka gabata.
A ɗaya bangaren kuma, ya rikota 'yan sandan Najeriya ta ce jami'an tana da ƙarfin da za su iya daƙile sasar mutane da ke faruwa a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Haka kuma za mu ji cewa yanzu haka kwamitin binciken cin zarafi da kuma take haƙoƙin bil'adama da ake zargin 'yan sanda na yi ya fara zama a jihohin Adamawa da Taraba. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata jama'a Amurka sun tabbatar da yin bukin dasa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga a cikin watan Disamba. Duk da sadarwar soke bukin wuni guda kafin jiya Talatan, masu shirya bukin na aji furanni a fadin Amurka da dubun dubatar mutane ke aji furanni a kan kaburburan mayakan Amurka sun sanar a ranar Litinin cewa an soke bukin saboda annobar coronavirus. Amma a jiya Talata, sakataren sojin Amurka Ryan McCarthy ya umarci makabartar soji ta ƙasa ta Arlington da ta kimtsa domin ɗaukar nauyin bukin cikin kariya. Shi ma shugaba Donald Trump ya faɗa a wani sakonsa na Twitter da yammacin jiya Talata cewa ya take batun soke bukin da ya kira shiririta, inda ya tabbatar da za a yi bukin. A ranar 19 ga watan Disamba ne za a gudanar da bukin, ba a makabartar soja ta Arlington kaɗai ba, da ma sama da wurare 2,000 a faɗin ƙasar da ma wajen ƙasar. A hali da ake jika kuma a jiya Talata, zababben shugaban Amurka Joe Biden ya gana da mashawartansa akan tsaron ƙasa, amma ba jami'an leƙen asirin gwamnati ba, yayin da shugaba Donald Trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na Democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta White House. Biden da zababbiyar mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris sun tattauna akan batutuwa da suka shafi manufofin harkokin kasashen waje da masana akan harkokin diplomasiya da masu tattara bayanan sirri da ma masana akan tsaro, a cewar kwamitin karɓar mulki na Biden. Tattaunawar ta samu halartar Tony Blinken, tsohon mataimakin sakataren harkokin waje, da tsofaffin jakadun Amurka da suka hada da Nicholas Burns da Samantha Power, da tsohon shugaban sojan ruwa William McRaven, da kuma babban jami'in soja mai ritaya General Stanley McChrystal. Wasu wakilan Republican a majalisa sun faɗa a cikin 'yan kwanakin nan cewa ya kamata jami'an leƙen asirin gwamnati su fara yi wa Biden bayani kafin rantsar da shi 20 ga watan Janairu, duk da Trump na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben da ya tabbatar da nasarar Biden domin ya ci gaba da mulki a wa'adi na biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun kota kwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a ƙasashe guda bakwai da suke kan hatsari. Za a iya kawar da yunwa, amma ya kamata a ɗauki mataki a kan lokaci kafin a yi nasara, in ji shugaban aikin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock a wata sanarwa a kan raba kuɗaɗen, wanda har yau shi ne kaso mafi girma da aka fitar daga asusun jin kan. Kafin annobar coronavirus ta nakasa harkokin tattalin arzikin duniya da jama'a, akwai wasu mutum miliyan 135 da dama can suke fama da tsananin rashin abinci a ƙasashe 55, a cewar alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya. Adadin mutanen ya karu a wannan shekara, kana majalisar dinkin duniya da nuna damuwa akan hali da ake ciki a Afghanistan da Burkina Faso da demokradiyyar jamhuriyar Congo da Nigeria da Sudan ta Kudu da Yemen. Waɗannan kasashe guda shida su ne za su raba miliyan 80 na kuɗin jin kan, yayin da aka ajiye wa Habasha raguwar dala miliyan 20.
Babu ya sake dawowa da ci gaban labaran, zamu leƙa Najeriya, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron kwamitin koli na sha'anin tsaro a fadar gwamnati a Abuja. Wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
Wannan kwamitin koli ya samu hadarta taro daga mambobin Majalisar Sojoji ta Najeriya da ministocin tsaro da na ayyukan 'yan sanda da kusoshin gwamnati masu fada a sha'anin tsaro a cikin Najeriya. Alhaji Muhammadu Dingyadi shine ministan 'yan sanda a Najeriya, ko ya yi mun ƙarin haske dangane da sakamakon wannan ganawar da wannan majalisar koli ta tsaro ta yi a Najeriya, inda yake cewa
rigimar shugaban kasa ya ce za a ɗauki kowanne irin matakai na ganin cewa an ci gaba da hulɗa da duk wanda ya kamata a yi hulɗa da shi, an ci gaba da sauraron mutane musamman matasa da kuma sauran masu faɗa a ji, don ya ga cewa an saurari kowa kuma an ba masu nemo duk wani haƙƙinsu, don ya ga cewa ba a samu irin sake ɗaurka irin wannan ba. Ko shakka babu, gwamnati a shirye take ta saurari kowa, gwamnati a shirye take ta biya bukatu mutane bukatunsu, saboda wannan gwamnati jama'a ne suka zabe ta. Amma kuma gwamnati ba za ta bude idanu ba tana kallo har wasu tsiraru su zo su gurfanar da gwamnati zuwa ga wani hali wanda bai dace ba. Saboda haka shi yasa aka yi wannan bayanin, a tabbatar da cewa jama'a su zare damtse su ba gwamnati goyon baya, idan aka kawo bukatu gwamnati saurara, jama'a kuma su ba gwamnati dama ta biya bukatunsu.
Matsalar tsaro tana ƙara ta'azzara kwanan nan a yankin arewa maso yammacin Najeriya, musamman a jihar Kaduna da kan hanyar nan ta Kaduna zuwa Abuja. Shin me taron nan ya cimma dangane da wannan matsalar da kuma za a magance ta ganin takicin yawa?
Wannan taro ya lura da cewa lallai akwai bukata da ci kwararan matakai domin ganin cewa an kauce ma irin wa'agon da suka faru sati biyu da suka gabata. Ko shakka babu, hukumomin tsaro suna nan akan hanyar nan a koda yaushe, amma dai an samu dan akasin su waɗannan mutane marasa kishin ƙasa sun laɓe wasu wurare, sun kekece idanun mutane, sun laɓe sun kwashe wasu mutane, sun shiga da su daji. To amma alhamdulillahi hukumomin tsaro sun bi su, kuma an kwato mahiyan waɗannan mutane.
Alhaji Muhammadu Dingyadi kenan, ministan sha'anin 'yan sanda, Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gari da Umar Faruk Musa, har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga babu ya dawo da labarai.
Mahaukaciyar guguwar Ayuta tana ci gaba da kada iska da zubar da ruwan sama a arewa maso gabashin Nicaragua a jiya Talata, bayan ta zuba da yammacin ranar Litinin. Ayuta da ta fara rauni a matsayi na biyar zuwa matsayi na hudu kafin ta fara zuba, ta tattaro iska mai karfin gaske da ke tafiyar kilomita 210 a cikin sa'a guda. Ayuta ta rikide ta zama hadarin yankin tropical, yayin da take kadawa zuwa Honduras, a cewar cibiyar kula da manyan guguwa ta kasa, wacce ta gargadi kasashen Amurka ta tsakiya da su shirya saboda yiwuwar samun gocewar kasa daga yanzu zuwa gobe Alhamis. Mutane da dama sun nemi mafaka a wasu masugunai ne, yayin da gwamnatin Nicaragua take kwasan dubban mazauna yankin gabar teku kafin isowar hadarin. Yanzu a jiya Talata ba a tabbatar da wani ya mutu a Nicaragua ba, in ji Guillermo Gonzalez, shugaban hukumar bada agaji a lokacin bala'i ta kasar da ake kira SINAPRED a takaice. A ƙarshe, hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan gudun hijira 27,000 ne suka arce wa rikicin yankin Tigiri na kasar Habasha suka nufi gabashin Sudan, ayarin 'yan gudun hijira mafi yawa da ɓangaren kasar ya gani cikin shekaru 20. An kiyasta mutane 4,000 da suka hada da maza da mata da ƙananan yara suke ƙetarawa iyakar Habasha zuwa yankin gabashin Sudan a duk rana ta Allah. Hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da suka arce daga yankin suna isa cikin gajiya saboda tafiyar ƙasa mai nisa da kuma tsoro da ke tare da su akan abubuwa da suka gani. Al'amura sun ƙara rinchabewa a Tigray tun lokacin da gwamnatin Habasha ta kaddamar da harin soja makonni biyu da suka shuɗe. Gwamnatin ta ce ta maida martani ne akan zargin kai hari da kungiyar ƴan tawayen TPLF ta kai akan tungar sojin gwamnatin. Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Babar Baloji ya ce ko shakka babu an samu cikakken matsalan buƙatar aikin jin kai a yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hedikwatar ‘yan sandan Najeriya ta ce jami’an tana da ƙarfin da za su iya daƙile satar mutane da ta sake ɓulla a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Daga Abuja, ga rahoton Hassan mai na kaina.
Abuja da ke zama hedikwatar Najeriya, Kaduna da ke zama cibiyar arewacin Najeriya. Hanyar da ta haɗo waɗannan birane biyu na neman zama kabari salamu alaikum. Duba da yadda masu satar mutane suka sake ɓulla a kan wannan hanya. Suke kuma cin karansu babu babbaka, al'amarin da ke ƙara cizon tsoro da firgici a zukatan matafiya. Na tuntuɓi mai magana da yawun ‘yan sandan Najeriya, mataimakin kwamishinan ‘yan sanda Frank Mba, ko anya sun san abin da ke faruwa akan wannan hanya a halin yanzu a baya-bayan nan.
We are aware of those incidents that occurred along Kaduna Abuja expressway.
Yace muna sane da ababen da ke faruwa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Muna sane da ƴan ababai marasa daɗi da ke faruwa nan da can. Amma wannan ba wai yana nufin wani sabon abu ne ba. Bici wannan hanya ƙwarai da gaske. Mu ne ‘yan sandan da a baya muka wartaki masu garkuwa da mutane, ‘yan bindiga daɗi, ‘yan fashi da makami akan wannan hanya. Har yanzu muna da wannan kazar-kazar da ƙarfin iya tabbatar da tsaro akan wannan hanyar, kuma abin da ya faru a baya-bayan nan ba zai sake faruwa ba. Amma Honorable Muhammad Umar Bago da ke zama ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger ya ce gwamnatinsu ta APC ta gaza.
Wannan magana gwamnatinmu na APC mun kasa akan magana tsaro. Shugaban ƙasa Jawaharlal Muhammadu Buhari bai samu mutane masu faɗa mishi gaskiya ba, ko kuma yana ji yaƙi ya ji ne. Abin da nake magana haka, ka duba tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Yau mako ɗaya ko yaushe sai ‘yan ta’adda sun tara hanya sun kama mutane. Yanzu a ce wai ba za a fito da sojoji da ‘yan sanda ba wannan dajin a kai ta ƙasa gabaki ɗaya, duk abin da ke da ƙauye da gida da gari da ke wurin duk a kwantar da su. A wannan dajin ya za ce ya gagare mu ne.
To ko a halin yanzu wani matakin gaggawa ya kamata a ɗauka don dakatar da wannan aika-aika? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya.
A maganan gaskiya, in kana maganan sojoji da ‘yan sanda ba mu da isassu. In kuma aka ce babu mutane da za su yi aiki, to kaga wannan ba wani abu zai ci gaba sai ka yi wannan. So a mataki na kusa-kusa ina ganin gwamnati ya kamata ta wurin ‘yan sanda su ma ba su isa ba sai an yi ɗauka ta musamman. Sannan bayan haka a saki kuɗi na musamman.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan mai na kaina. To yanzu haka kuma tun binciken cin zarafi da kuma take haƙoƙin bil'adama da ake zargin ‘yan sanda na yi ya fara zama a jihohin Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Gwamnan jihar Adamawa ne dai Ahmadu Marufintiri, kamar sauran jihohin Najeriya, ya kafa wannan kwamiti da zimmar ji da bin karin duk wani cin zarafi ko kuma wuce gona da irin da ake zargin jami'an ‘yan sanda na yi. To ga koshin ma ya aikin wannan kwamiti zai kasance, kuma me za a bincika? Wannan ko ita ce ma tambayar da ne wa shugaban wannan hukumar binciken Justice Adamu Hoban.
Babban abin da ake so a cimma shi ne, idan akwai wanda ya cutu kawansu halayen nasu, idan ka kawo kukan za mu yi recommending, za mu bincika mu gani akwai gaskiya ciki ko babu. In akwai za mu recommending ma ga bisa ga da period da aka ba mu sun ba da shi wata shida, amma ba wai wata shida ne duka zai tsare ba. Duk lokacin da mun ga petition baya zuwa kuma za mu iya mu recommending cewa shi kenan.
Kafin ma su koma zama shika su commissioner ‘yan sanda na jihar Adamawa a taron manema labarai kwanaki ya bayyana kan cewa kawai yanzu ba wani korafi Adamawa, ba ganin tamkar daga malam masallaci wakilin shi yasa jama'a suka yi ɗari-ɗari.
To amma daga yanzu kam mun ce muna gode secretariat abude wanda yake da kuka ya kawo, amma ba a san idan ba wanda ya kawo ba din da mun iyayi ba zan mu ce kai ka kawo alhali kuma baka da complaint ba, kamar kotu ne ba a ce ka zo ka yi kara ba, amma idan kana da damuwa ka zo ka yi kara.
Kawo yanzu tuni wasu kungiyoyi da madaidaikun jama'a suka shirya domin gurfana a gaban wannan komiti. Kwamar Shehu Yohana da ke cikin shugabannin majalisar matasa ta Najeriya wato National Youth Council a shiyar Arewa maso gabas ya ce za su gurfana a gaban wannan komiti bincike da mai mika nasu kuka.
Magana instance abu ne wanda ya shafi matasa gaba daya, dukkan abubuwan yawanci matasa ne abubuwan ya shafi, shi ne na zo a madadin shugaban ƙungiyar da suke gabanin matasa zo nima in ji korafi ko ban bada na korafi wani gaske.
Kamar Adamawa ita ma makwabciyar ta jiha Taraba ta bi saho wajen kafa wannan komitin binciken. To wai ko mai yan rajin kare haƙƙin bani Adama ke cewa ne kuma Gambo Daud da kwakin yan fafutuka a jihar ya bayyana mai irin matakin da suka dauka.
Tabbas an kafa wayannan komitocin da aka yi kafawa sauran jihohin Taraba ma an kafa, zo mun zauna tare da su aka nemi shawarwarin mu, muka ba su shawarwarin da ya kamata na a tsaya tsakani da Allah, a yi aikin tsakani da Allah, saboda haka mun ba su wannan shawaran.
Kuma da menene yanzu ko an zura ido ne domin ganin yadda ma za ta kaya a irin waɗannan komitoci? Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu raro a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafinmu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gaban Amurka Donald Trump ya kafa tarihi a yayin da ya rage watanni biyu a rantsar da sabuwar gwamnati. Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu kenan da aka gudanar da zaben shugaban kasar Amurka wanda aka ayyana cewa dan takarar jam'iyyar Democrat wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden yayi galaba. To sai dai har kawo yanzu shugaba Trump yake amincewa da shan kai a zaben, inda yayi zargin aikata ba daidai ba a zaben yayin da ya rage watanni biyu a rantsar da sabuwar gwamnati. Malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danforiyo ta Sokoto Farfesa Tanko Yaya Baba yana ganin wannan ba sabon bane a siyasar Amurka.
Idan mu ce ma ba mu taba ganin irin wannan rikice-rikice na siyasa musamman abin da ya shafi zabe ba a siyasar Amurka irin wannan lokaci. Ita Amurka wata zama ce wa kasa ce wadda ta yi zara a duniya wajen gudanar da mulki din demokradiya, kuma abin da ya shafi zabe zamu iya cewa ita ce zakaran gwajin dafi. Kasashe da dama har da kasashen Turai da suka riga ta girka mulki din demokradiya kamar kasar Burtaniya zamu iya cewa har da ita suna hankoro ne wajen cimma Amurka game da irin tsari na gudanar da zabubuka, na kuma tabbatar da inganci da sahihancin zabubuka, na kuma yadda ƴan siyasa ke na'am da kuma amincewa da duk abin da hukunci yayi yadda ake gudanar da zabe, da kuma irin karfin za mu iya cewa hukumomi na kasar waɗanda suke da haƙƙi na gudanar da al'amura daban-daban da suka shafi zabubuka da kuma shari'a da kuma gudanarwa a bangarori daban-daban. Za mu iya cewa Amurka kasa ce wadda ta ginu sosai, take tafiyar da mulki demokradiyya ba tare da la'akari da mutane ko mutumin da ke mulki ko mutane da ke mulki ko jam'iyyar da ke mulki ko jam'iyyar da ba ta mulki ba ko wasu gungun mutane, a'a kasa ce wadda tsari ne ke tafiyar da ke gudanar da shi karan kashin mulkin demokradiya to da mu iya cewa su ne ƴan sandan demokradiya na duniya
to amma me bambanta shi wannan shugaba Donald Trump mai barin gado da kuma sauran abubuwan da suka faru kamar yadda kace sun sha bamba
to da mu iya cewa shi ne shugaba na uku wanda ya kasa narcewa kar mulki karo na biyu kuma ba ma wannan dai ba zamu iya cewa tun daga yakin neman zaben da aka yi na zaben da aka yi na 2016 to wani abu ya zo mu amurkawa wanda zamu iya cewa ya sha bamban ainu da abinda aka saba gani ga zabubuka ko kuma yakin neman zabe ko kuma yadda demokradiya Amurka ke gudana akwai zabubuka da aka yi wanda aka samu takaddama ba takaddama na bai aminta da zabe ba takaddama na ina da bukata a sake bibiyar wasu kuri'u a wani bangare ko kuma wani sashi na kasa ko wata jiha ko wata karamar hukuma ko wani wuri dai wanda yake da wanda shi na dan takara ko jam'iyya ke da bukatar ta ga an sake kirgawa ko kuma an sake bibiyar yadda aka gudanar da wannan zabe shi abinda Donald Trump ya yi ba cewa bai aminta da zabe ba gabaɗaya zaben na Amurka wanda aka gudanar shi ya tattara ya kushe ya ce abinda ya faru na wannan zabe gabaɗaya zalunci ne babu abinda aka yi bisa ka'ida an saba mu ka'ida an yi magu an tafka ba yadda kasan shugabanni da kuma ƴan adawa na Afrika in an yi zabubbuka abinda ke fara fitowa tun kane a kammala zabe zaka ga ana fitowa da korafe na an tafka magudi na an sace kuri'a na an hana mutane zabe waɗannan abubuwa da mutane ko kuma shugabanni ko ƴan siyasa da ke yi a kasashe masu tasowa irin kasashen Afrika shine ya fito daga bakin Donald Trump karo na farko daga shugaba mai ci na Amurka ya fito ya yi korafi ya muzanta kasar Amurka ya muzanta hukumomin Amurka ya muzanta tsarin Amurka ya muzanta tsarin mulkin Amurka ya muzanta martaban mutanen Amurka
a irin wannan yanzu idan ya ci gaba da kasancewa a ranaku suna raguwa idan har aka kai ranar hukumar lokacin da ya kamata a ce an rantsar da sabon shugaba alhali ya ki amince da zaben ko kuma ya ki ma ya sauka daga kan mulki ko kuma ya fita daga fadar shugaban kasa da White House menene zai faru
to wannan shine muke da muna kusan muna da tabbacin wannan irin abin da ake hankurin zai faru ba zai faru ba saboda Amurka kasa ce wadda take da ginannun hukumomi tsayayyu waɗanda sun fi ƙarfin mutum ko mai mulki ko wanda bai bi da mulki kar ka manta ana cikin rigimar wannan zabe tun Joe Biden da abokin adawarsa bai kai ga samun kuri'u adadin kuri'u da ake bukata na electoral college ita da ba tun ganin ya kama hanyar samun waɗannan kuri'u hukumar abu ta sirri ta Amurka ta ƙara masa ƙarfin tsaro da tare da tura Secret Security Service wato jami'an musamman na tsaro su ƙara bashi tsaro to kaga za mu iya cewa a Amurka ɗaya wannan zai iya faruwa wanda shugaba mai mulki mai ci yana zaune bai da iko ya hana jami'an tsaro bai da iko ya hana su ɗaukar mataki ko kuma ɗaukar hukunci kan abin da suka ga ya dace a yi domin kare ƙasar Amurka.
Duk da yake zababben shugaba mai jiran gado Joe Biden tuni da ya kafa nashi kwamitin na karɓar mulki to amma bangaren shugaba Trump da jam'iyyarsa ta Republican har yanzu ba alamun ba da kai. Lamarin da ya sa Biden kansa ya yi korafin rashin bashi damar samun bayanai na karɓar mulki ciki har da shirinsa na farko na tunkarar annobar coronavirus da ta ƙara kamari a ƙasar bayan da tuni har ya kafa kwamitin yaƙi da cutar. Farfesa Baba ya ce da alama Biden zai fuskanci babban ƙalubalen kama mulki idan al'amura suka tafi a haka.
Lallai wannan babban ƙalubale ne ga shi Joe Biden da kuma jam'iyyar ta Democrat da kuma shi duk mutanen da ya zaba ko ya ayyana a matsayin mutanen da su taimaka masa wajen gudanar da mulkinsa saboda shi za mu iya cewa karɓar mulki daga wannan gwamnati zuwa wannan abu ne muhimmi mai girma wanda ke buƙatar kwamitoci da kuma bayanai masu ɗimbin yawa ta yadda za a taimaka ma shi mutumin da zai dare kujerar wannan kujerar mulkin shugabancin kasa ya zama da cewa yana da haske da kuma bayanai gamsassu ko masu yawa wanda zai taimake shi wajen daukar matakai da yin shawarwari da nada mukamai da kuma dorawa kan inda aka bari da kuma sabuntawa na wasu zamu iya cewa ko hukunce ko kuma manufofi da gwamnati mai barin gado ta yi to daga cewa Donald Trump ya kashe kuma ya yi bris da kiraye-kirayen da ake yi musamman shi shugaba mai jiran gado wato Joe Biden na ya ba shi dama ya kafa committee sannan kuma ya girma wannan committee sannan kuma ya amfani da shi wajen kokarin bada bayanan da ake da bukata da su wajen gudanar da mulki to wannan abin zamu iya cewa cikas ina iya kawo cikas kwarai ga yadda gwamnati za ta fara aiki zai samar da matsaloli sosai wanda kamin zamu iya cewa ita gwamnati kamin ta fara aiki to tana bukatar lokaci shi yasa ma ake yin zabubuka ƴan watanni kamin a rantsar da shugaba wannan zabe da kammala shi cikin lokaci da ƴan watannin da suka rage kamin a rantsar da sabon gwamnati to ana amfani da shi ne wajen samar da bayanai wajen kafa komitoci wajen tantancewa irin mutanen da gwamnati za ta aiki da su da kuma duk wasu manufofi da gwamnati ta aiwatar da kuma yadda gwamnati mai jiran gado za ta kalli waɗannan manufofi da niyyar sabunta su da niyyar ci gaba da su ko kuma da niyyar watsi da su idan wannan bayanai ba su samu ba to za ka ga cewa lokacin da ake bukata a bata wajen tattarawa da taskace waɗannan bayanai da kuma yin amfani da su wajen fara mulki za a yi su ne a gaban mulki kuma zai haifar da matsala wajen rashin gamsuwa ga ƴan ƙasa ga irin tafiya ko kuma da tashin da gwamnati za ta yi na gwamnatin zabi za ka ga cewa gwamnati ta fara ba a yi wasu manya-manya na tsada ba ba a ɗauki wasu manya-manyan matakai ba waɗanda za su nuna ma ƴan ƙasa cewa an samu sabon gwamnati kuma ga haƙiƙanin manufar wannan gwamnati.
A nan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cuba Hero Dodoni da ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
a gai da Murtala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
to sarfi na takaice a jiya talata jama'a Amurka sun tabbatar da yin bukin dasa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga a cikin watan Disamba duk da sanarwar soke bukin wuni guda kafin jiya talata masu shirya bukin na aje furanni a fadin Amurka da dubun dubatar mutane ke aje furanni akan kaburburan mayakan Amurka sun sanar a ranar Litinin cewa an soke bukin saboda annobar coronavirus amma a jiya talata sakataren sojin Amurka Ryan McCarthy ya umarci makabartar soji ta kasa ta Arlington da ta kimtsa domin daukar nauyin bukin cikin kariya a hali da ake jiki kuma a jiya talata zababben shugaban Amurka Joe Biden ya gana da mashawartansa akan tsaron kasa amma ba jami'an leken asirin gwamnati ba yayin da shugaba Donald Trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na Democrat zuwa fadar shugaban kasa ta White House Biden da zababbiyar mataimakin shugaban kasa Kamala Harris sun tattauna akan batutuwa da suka shafi manufofin harkokin kasashen waje da masana akan harkokin diplomasiya da masu tattara bayanan sirri da ma masana akan tsaro a cewar kwamitin karɓar mulki na Biden Majalisar Dinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun katakwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a kasashe guda bakwai da suke kan hatsari za a iya kawar da yunwa amma ya kamata a dauki mataki akan lokaci kafin a yi nasara inji shugaban aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock a wata sanarwa akan raba kudaden wanda har yaushe ne kaso mafi girma da aka fitar daga asusun jin kan
masu sauraro ana mai kaka san shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo muku kai daga ofishinmu na Abujan Najeriya kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga mai sauraron yau da kullum Ado Salati Goma ga Annabi Rajau wanda ya samu karuwar ɗa namiji Allah ya raya shi ya sa kuma mai taimakon iyaye da al'umma ne haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Abba Ado Gwarzo tsohon ma'aikacin NTA da DW da kuma AIT wanda Allah ya rasuwa birnin Kano mai gida ne ga Hajiya Sa'a Ibrahim DG ta gidan Abba Karimu Television da ke Kano Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa yanzu amaradin Babaya ko makeri da yake ni gabatar da su da kuma tsirashiro da dole wanda ya bada umarin da mai injiniyan mu ne yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar da ganin birnin Washington DC ke cewa assalamu alaikum.